Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 2 ga watan Mayu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanan labarai
to Amina hukumar kula da shige da fice ta majalisar dinkin duniya ta ce akalla mutane 334 suka rasa matsugunan su a Sudan tun bayan kazaman fadan da ya barke tsakanin bangarorin sojan kasar biyu Jama'an gwamnatin Somalia na tattara bayanai daga mazauna kasar game da yan Somalia da ke jira a kwaso su daga Sudan. Kasar Jamus ta kori jami'an diplomasiya zasha a tsakiyar watan Afrilu don rage yawan jami'an da ke asiri a cikin kasar ta.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin kasar Ghana ta aika da jirgi domin kwashe ɗaliban kasar su kimanin 73 sakamakon rikicin da ya barke a Sudan a watan jiya. Sannan za ku ji cewa yayin da aka shiga yanayin damina hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta ce akwai barazanar samun ambaliya a wasu ƙananan hukumomin Najeriya. A jamhuriyar Niger kuma za mu duba lamarin wasan hawan ƙaho ɗaya daga cikin al'adun ƙasar da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru. Muna kuma tafiye da shirin noma da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya na kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka rasa matsugunan su a Sudan tun bayan kazaman fadan da ya barke a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu. A wani taron manema labarai a Geneva ne hukumar kula da kaurar jama'a ta kasa da kasa ta bayyana hakan. Haka kuma a wurin taron hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane 200 sun tsere daga Sudan zuwa kasashe makwabta. Sabban alƙalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi wani hasashe inda ta ce fadan ka iya tilastawa mutane sama da 200 tserewa daga ƙasar da ke arewacin Afirka. Mataimakin shugaban ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya Rauf Mazu a jiya Litinin ya bayyana cewa hukumar ta shirya don mutane 815 su fice daga Sudan zuwa kasashe bakwai da ke makwabtaka da kasar. Ya ce adadin ya hada da 'yan Sudan 580 da kuma 'yan gudun hijira na kasashen waje da ke zama a Sudan ɗin. Jami'an gwamnatin Somalia na tattara bayanai daga 'yan kasar game da 'yan Somalia da ke jira a kwaso su daga Sudan. Jami'an sun fito ne daga hukumomin gwamnati da yawa ciki har da ma'aikatar harkokin wajen Somalia wacce ta jagoranci shirya jigilar 'yan Somalia ta jirgin sama. 'Yan Somalia 148 ne suka isa birnin Mogadishu ranar Lahadi. Abdulrahman Nur Muhammad Nari, babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Somalia, ya ce za a maido da ƙarin wasu 'yan ƙasar nan ba da daɗewa ba.
We intend to continue evacuating more people in the future, while in the meantime our embassy.
Muna da niyyar ci gaba da kwaso ƙarin mutane a nan gaba, yayin da a halin yanzu ofisoshin jakadancinmu a Sudan da Habasha suke taimakawa 'yan ƙasarmu da ke tserewa daga Sudan ta Habasha. Makonnin da aka kwashe ana gwabza fada a baya-bayan nan tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu. Lamarin ya yi tasiri sosai akan ƙasar Somalia saboda ƙasashen biyu na da alaƙa mai ƙarfi a fannin al'adu da ilimi. Ƙasar Jamus ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha a tsakiyar watan Afrilun da ya gabata don rage yawan jami'an leƙen asiri a cikin ƙasar a cewar gwamnatin Jamus a zaman dalilin wani mataki da ya janyo mai da martanin korar jami'an ƙasar da Rasha ta yi. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta fitar, ta ce ayyukan waɗannan jami'an bai dace da matsayinsu na diplomasiyya ba. Ta ƙara da cewa tana magana da Rasha game da lamarin a makonnin baya-bayan nan. A baya Jamus bata ba da hujjar korar jami'an diplomasiyyar ba, wani mataki da ya janyo korar ma'aikatan ofishin jakadancin Jamus a Rasha guda 20. Ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta tabbatar da cewa ma'aikatan ofishin jakadancin sun bar Moscow a jiya Litinin. Jamus da ke hulɗar tattalin arziki ta ƙudda Rasha kafin mamayar Ukraine ta juyawa Moscow baya yanzu tana tallafawa Kyiv a rikicin ta fannin kuɗi da soja. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla Abai da Maryam Dauda. Kafin mu kawo ku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu. Yayin da kasashen duniya ke ci gaba da kwashe ƴan ƙasar su daga Sudan sakamakon rikici tsakanin sojoji da rundunar kai daukin gaggawa, hukumomi a Ghana sun aika da jirgi domin kwashe ɗaliban ƙasar su kimanin 73 da yammacin yau Talata ne ake sa ran isowar ɗaliban a Accra. Na tattauna da wakilin mu Idris Abdullahi wanda ke bin diddigin lamarin a Accra. To a halin yanzu dai a ina kuke?
A halin yanzu muna filin tashi da sauka na jiragen sama na kwatuta da ke nan birnin Accra, kuma mun zo ne saboda ɗalibai na Ghana da suke karatu a ƙasar Sudan da kuma wasu 'yan Ghana da ke can da aka kwaso su aka dawo da su gida saboda yakin da ke bukana a ƙasar Sudan. Yanzu amma muna sa ran za su sauko nan ba da jimawa ba insha Allah.
Da suwa ake sa ran za su iso.
A sanarwa da ta fito daga wato ma'aikatar kasashen waje da harkokin kasashen waje na Ghana da ta fito, mun samu labarin cewa albajirai 74 ne za su zo a yau din nan. A cikin su akwai injiniyoyi guda biyu da yake waɗannan an riga rabu da su tun daga Ethiopia da Egypt da ɗan bal guda ɗaya, domin haka muna sa ran almajirai 74 za su sauko daga ƙasar Addis Ababa wato Tanzania, daga nan suka taso domin mun samu labarin cewa daga Sudan sun shiga mota suka kai zuwa ƙasar Ethiopia, border Ethiopia, a nan daga nan kuma aka sake suka sake shiga mota suka je Addis Ababa, daga Addis Ababa aka ɗauko su zuwa nan birnin Accra kai.
To waɗannan su ne kashin farko na zuwa?
Waɗannan su ne na farko da aka fara kawowa daga ƙasar Sudan, amma rahoton da yake mun samu daga ma'aikatar kasashen waje na nuni da cewa suna nan duk sun ba da wasu lambobi da za a sa duk ɗan Ghana da yake ƙasar Sudan idan yana neman taimako ya fita daga ƙasar Sudan, sun ba da lambobi da mutanen da za a nema domin su taimaka musu. Akwai lambobin mutane daga akwai ɗaya daga Ethiopia, ɗaya kuma daga Egypt, ɗaya kuma yana ƙasar Sudan. Wannan lambobin duka sun bayar a cikin wannan sanarwa da suka fitar ga manema labarai, wanda yake idan wani na da ɗan uwa a Sudan yana so ya fita daga cikin Sudan, a nemi waɗannan mutane in ya so a sanar da su domin a taimaka musu su fita. Amma waɗannan 74 da muke sa ran za su sauko yanzu, waɗannan su 74 nan almajirai ne ƴan Ghana da suke ƙasar Sudan.
Da suwa suka je tarban su?
Waɗanda muke tare da su a waje kafin mu shigo cikin airport iyayen almajirai ne yawanci da yayyu da ƴan uwa da suka zo domin su tarbi almajiran da za su zo daga ƙasar Sudan. Kuma wasu da muka ɗan hira da su sun nuna mana jin daɗin su, kuma sun bayyana irin kokari da gwamnatin Ghana ta yi na shigo da su. Sannan kuma wasu sun bayyana mana irin tashin hankalin da suka shiga lokacin da suka ji cewa ana gudanar da wannan yaƙi na tafiya a ƙasar Sudan, da kuma irin labaran da 'ya'yansu da 'yan uwansu ke ba su lokacin da suna Sudan kan abin da yake faruwa na yaƙi a ƙasar Sudan. Amma yanzu suna cikin farin ciki da walwala, suna waje suna jira almajirai su sauko, ƴan uwansu su sauko domin su tarbe su.
To menene makoma ilimin ɗaliban da ke cikin su?
Gaskiya game da ilimin waɗannan yara har yanzu ba za mu yi mu ce komai a kai ba, sai dai daga baya idan sun sauko watakila za mu yi mika wannan tambaya ga wato sashen ilimi ko kuma wato wakili ko wani jami'i na har ma'aikatar harkokin kasashen waje domin mu ji abin da zai faru daga game da iliminsu. Amma a bisa dukkan alamu waɗannan almajirai idan sun sauko dole za su jira su ga abin da zai wakana a Sudan, idan an neme su su koma su lalle-lalle za su yi farin cikin koma su koma da iliminsu insha Allah. Yakacin abin da za mu yi mu ce kenan, amma daga baya wannan bayani duka za mu haɗa da rahotanni da za mu haɗa gaba ɗaya ya so mu aiko da shi a cikakken rahoto da zai biyo nan gaba.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya.
Wani Bafalastine da aka tsare a wani gidan yarin Isra'ila ya mutu bayan da ya yi tawayen cin abinci tsawon wata uku. Hukumar gidan yarin Isra'ila ta ce an ga Haidar Adnan dan shekara 45 a suma a cikin ɗakinsa da safiyar yau Talata a gidan yarin Ramla da ke tsakiyar Isra'ila, kuma aka kai shi asibiti inda aka tabbatar da mutuwarsa. Adnan dan kungiyar masu zafin kishin addinin Islama ne. Ya fara kin cin abinci jim kadan bayan da aka kama shi a yankin yamma da kogin Jordan ranar 5 ga watan Fabrairu bisa zargin ayyukan ta'addanci. Hukumomin gidan yarin Isra'ila sun ce Adnan ya ki yarda a yi masa jinya a lokacin da ake tsare da shi. An dai sha kama Adnan bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci, kuma ya sha bijirewa cin abinci lokuta da dama don nuna rashin jin dadin tsarewar da ake yi masa a gidan yari, inda ake tsare waɗanda ake zargi da aikata wani laifi har sai baba ta gani ba tare da gabatar da tuhuma a kansu ba ko kuma gurfanar da su a gaban kotu. Shugaban Amurka Joe Biden ya jaddada wa shugaban Philippines Aniya Amurka game da tsibirin da ke kudu maso gabashin nahiyar Asiya, yayin da ake ci gaba da takun saka tsakanin Amurka da China. Amurka na nan akan bakanta akan aniyar kare kasar Philippines ciki har da yankin tekun kudancin China, kuma za mu ci gaba da tallafawa kudurorin zamanantar da sojojin Philippines a cewar Biden. Shugabannin biyu sun rataba hannu akan wata sabuwar yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro a jiya Litinin domin ƙarfafa tsaron ƙasar Philippines da kuma tallafawa wajen zamanantar da sojojin ƙasar.
Kuma dalla a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, ambaliyar ruwa dai na haddasa asarar dimbin dukiya da rayukan jama'a a kusan duk shekara. A bana ma hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta ce akwai barazanar samun ambaliya a wasu kananan hukumomin Najeriya, a ciki har da jihohin arewa maso tsakiyar kasar. Wakilin mu Amina Mustafa Nasiru Batsari ya yi mana rahoto na musamman akai.
A yayin da damanar bana ta fara kunno kai, wasu al'ummomin da ke zaune a gabar kogunan Naija da Kwara sun fara nuna fargaba game da matsalar ambaliyar ruwan da ake samu a kusan duk shekara. A bana ma dai, hukumar nan ta hasashen yanayi a Najeriya ta yi gargadin samun ambaliyar ruwan a wasu yankunan kananan hukumomi na Najeriya, a ciki har da na jihohin arewa maso tsakiyar kasar. A yanzu dai al'ummomin da a duk shekara suna samun wannan matsala ta ambaliya sun ci sun fara nuna fargaba kasancewar wata damanar ta sake dawowa. Malam Ahmad Akari, wani mazaunin garin Akari ta yankin karamar hukumar Wushishi a jihar Niger, da ke fama da wannan matsala ta ambaliya a duk shekara, ya ce ko da yake yanzu sun tashi daga tsohon garin na Akare, amma har yanzu suna zaune cikin fargaba.
To halin da muke ciki tun da dai Allah ya jarrace mu wajen shekaru can baya, mun yi kokari dai mun tashi daga wurin da muke da mun dawo tudu. Ya kasance dai abinda dai kawai shugaban mu yanzu wuraren gonakin mu duka kuna yanzu dai su muke fama da matsalar ruwa.
Na'am, to ni su gonakin daku ka hanyar ruwa dai suke ne ko fadama ne wurin?
To ai ka san ita ruwan da yake matsalan dam ne muke samu. Ita kuma dam ba wai ruwan namu ya kai ma dam ba, but ruwan namu ta haɗu ne da wanda aka yi ma dam, ita Riba Kaduna. Namu kuma Riba Marika. To ita Riba Kaduna in ta kawo sai ya turo Riba Marika baya. sai kasance ya dawo bayan na duk gonakin mu da abubuwa da inda muke da da muke masu kunu da duka sai da ruwa ya shigo.
Ita gwamnati kaman hukumar nan ta haifa dek ta ce ta fara aikin sake tsugunar da gidaje domin sake tsugunar da mutanen akare din. Wane yanayi aikin yake ciki yanzu?
To muna nan dai muna saurare amma dai a yanzu nan haka dai ba mu ga komai ba.
Kana nan ba a fara gidajen ba?
Ba a fara ba.
Na'am, to yanzu me yake kiran ku ga ita gwamnati?
To kiran mu da gwamnati shine muna dai muna son da Allah ya ce mu ka muna da inda za mu tsuguna don yawanci tun da wai muka taso rin nan wayansu har yanzu ba su fita ginin gidajen su ba. Wayansu matan su ma yanzu sai dai su da yake rashin aiki da kuma irin ba abun hannu haka wayansu mata har yanzu dai suna tare da juna. Kamar mata biyu yanzu sai dai a ce daki guda suna manajin da yara.
Kuma da la'a gaira Mustafa Nasiru Batsari sannan a kasance da mu a shirinmu na dare domin jin cikakken rahoton. A jamhuriyar Nijar wasan hawan kaho na ɗaya daga cikin al'adun ƙasa da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru. Sai dai sannan a hankali zamani ya sa an fara mantawa da wannan wasa. Wakilin mu Ayman Yusuf Abdullahi ya duba mana wannan lamari a wannan rahoton.
Wasan hawan kaho wata al'ada ce da mahauta ko runzawa na wasu yankunan Nijar ke shiryawa a duk jajibirin wata sallar al'ummar musulmi karama ce ko babba. Ga al'ada dai sarkin fawa ke kawo wani bajininsa a kofar masarauta wanda da shi ne za a yi amfani wajen gudanar da wasan da hawan kaho. A nan muna a birnin Maradi da ke tsakiya maso kudancin jamhuriyar Nijar. Daya daga cikin yankunan Nijar da ake gudanar da wasan na hawan kaho. Shekaru biyu dai kenan da ba a samu gudanar da wasan na hawan kaho ba a wannan garin na Maradi sakamakon rashin sarki. Wannan al'amarin ya kawo cece-kuce tsakanin al'ummar Maradi bayan zaben mai martaba Ahmed Ali Zaki a matsayin sabon sarkin Maradi a farkon watan Nuwamba na shekarar 2022. A karon farko tun bayan zaben sa wannan matsayin sabon sarkin ya jagoranci wasan na hawan kaho.
Jarumai ne yaran orange su ne ke zuwa su yi wasa da sa mai ƙarfi mai faɗa kuma da asirin da kakanninsu suka ba su gare shi suke gwada.
Kofar masarautar Maradi ta samu cika makil da mazauna garin da ke cikin murna da kuma zumuɗin ganin wasan na hawan kaho. To sai dai ga dukkanin alamu wasu 'yan kallon ba su gamsu ba game da yadda matasan yanzu ke gudanar da wasan na hawan kaho. Domin a cewar su wasan ya sha bamban da na shekarun baya. Bayan dai an kammala wasan na hawan kaho, akwai wasu al'adu da ke biyowa baya.
Sannan na hawan kaho na ida yanke shi ake yi, in aka yanke shi nama sai a rarraba ma fadawa. Kuma akwai kyauta da sarki yake yi ma sarkin fawa. Sarki yana wa sarkin fawa babbar riga, an naɗa mishi rawani kuma da doki. Kyautar sarki kenan zuwa ga sarkin hawa. Su kuma wannan wanda suke hawan kaho akwai tukuiti da ake ba su, mutane na ba su kuɗi da kaya duka ana ba su tukuiti.
Ana dai iya cewa wasan na hawan kaho na daga cikin jerin al'adun gargajiyar Nijar da zamani ke kokarin batar da su idan ba a yi hattara ba. Yusuf Abdullahi ta skirar VOA daga Yamai jamhuriyar Nijar.
To godiya muke Malam Yusuf. Yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aiki mu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Gade ci gaban tattaunawar.
Amma kuma ana cewa ma ai wai akwai katsalandan na ƴan siyasa, misali ko shi kake faɗa yanzu, misali siyasa ce ta kan jawo, misali ba noman zan ba in je a sa sunana a kaya kuma in karɓa in je in siyar a kasuwa.
To ai siyasa ita ce ta ɓata komai, domin kai da aka ba can kai ma ta aiwa siyasa ce ta kai ka, alfarmar ce ta sa aka baka. To kana tsoron ai kaman bayani na na farko ne da ne maka, san da wancan ya zo karɓi kayan hekta 200 muka ba shi kayan hekta 14 domin ita muka gani a ƙasa, ai kaga ta saman ya biyo mana, ta saman ya biyo mana a lokacin ne har dan caca baki muka yi da daraktan CBN na dutse a lokacin cewa ya za a yi a ba mutum gashi a takarda cewa hekta 200 ne a ba shi kayan hekta 14 saboda ne ka gani. To amma me akwai gaskiya taiwa shi bai sani ba, domin me akwai sanda muka ce mu za mu je mu auna gonakin da kanmu, akwai manoman da a ciki suka kai mu gonar wani wanda ba nasu ba, ka gane. Idan muka zo kuma muka sa coordinate muka sa, za ka ga abin yana overlapping da abi yayi overlapping,
muka sa na'ura
cewar yawa, muka sa na'ura za mu ga abin yayi overlapping da yayi mun
cewa
yawa, to kaga aka ga an yi. So daga baya sai muka fahimci juna da shi cewa ai wannan gonar tashi ce wani yaje ya kai, ka gane, wani yaje ya kai aka auna. So daga baya ma sai muka tsaye da aikin, muka ce gaba ɗaya sai an sake rumafin gaba ɗaya, aikin ya ja tsaiko. Daga nan kuma aikin da ya kamata a ce an gama kafin tsakiyar damuna, sai da ya kai mu har kusan tsakiyar damuna ma ta wuce.
Amma ku da a matsayin ku na kwararru da gwamnati ko kuma hukumar gwamnati da aka baiwa kwantiragi na ku dinga wannan aikace-aikace, ba ku rubuta foto ne ku miƙa wa su gwamnati, misali dangane da irin waɗannan ƙalubale? Misali
ai komai a rubuce yake, za a buga a takarda, sannan kuma akwai evidence na mapping din nan duka za a
tattara
wannan awon da aka yi na gona. Za ka hada da bayanan mu, za ka hada ka tura ma gwamnati. To idan aka zo repayment kuma
ne, aka zo dawo da kudi,
dawo da yawa, to anan gizo yake saga.
Kai tsaye za a iya cewa kamar manoman zaune su kansu suna kawo tarnaki ma tsare-tsaren bunƙasa ko kuma tallafin da ake wa manoma su hana shi tasiri kenan.
Gaskiya kuwa wannan shine musabbabin yana hana shi tasiri sosai da sosai. Wannan muna
magana ya ne kake ganin to in haka ne ya kamata a yi, misali me a gyara irin waɗannan abubuwa?
Yawwa, masha Allah, yanzu abin da ya kamata a yi in dai ana so abin ya tafi normal, akwai kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda suna neman irin waɗannan contractor, akwai su sosai, mun riga mun san su, waɗanda suke aiki tsakani da Allah, wanda idan ka nemo ma sai an baka cin hanci za ka bayar, sun gwammace su rasa wannan kwantiragin da su baka cin hanci ka kaba. Da akwai irin su, muna da su a nan Kano da sauran gurare jihohi daban-daban. So domin su mun dan yi aiki da su gaskiya an kaba, domin har gwamnatin jihar Kano a wannan lokutan ta kawo musu aiki, kuma sun yi, kuma an samu biyan bukata, wanda da idan aka ba da tallafi ko kuma aro wanda ake so a dawo da shi a gwada, domin abin da kuka dawo da shi za a yi amfani da shi a ba wasu manoma. So gaskiya bin wannan daukan shawara tamu da aka yi, sai ya zamanto da in aka ba a kashi 100 bai fi kaga an samu kashi 4 kashi 5 ba na waɗanda suka dawo da kayan, wannan kashi 90 da wani abin sun tafi. To amma har ga Allah, da aka ba mu irin waɗancan, sai aka samu yin farko aka samu kashi 45 da suka dawo da shi, kaga ai an dan samu ci gaba, duk da dai ba duka aka abin nan ba, amma an samu ci gaba.
Kamar kana
hanyoyin dawo kan tambayar ka, hanyoyin shine domin su idan suka tashi, duk idan suka je, so duk gundumar da ta fado waɗanda za a ba, so dole akwai shugaba ko mai gari ko mai unguwa, ya danganta da yanayin wajejen, shi ya san wane manomi ne, ya san wane ba manomi ba ne, especially idan ka mashi bayanin cewa wannan kaya ne gwamnati za ta bayar, kuma dawo da su za a yi, domin idan ka ba mu fake manomi wanda yake na ƙarya na bogi to wannan kai fa zaka biya da kanka domin kai ne shugaba kai ka san su kai ka san iyayen su kai ka san waye mai yi
da kai aka dogara
da kai aka dogara shi kuma duk ya san manya-manyan manoman manyan shugabannin manya-manyan manoma so zai kawo su to kai kana ciyama idan ka san wane yana da wasa ba za ka bashi ba domin kai wannan shugaban zaka kawo duk kayan kungiyar da take karkashin ka kai zaka kawo kai ma haka idan aka zauza a samu waje guda a tare su
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leather Station da ta taimaka ta hada mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kuma saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aika mana ta hanyar email
na farko ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace matakin hana amfani da taliyan Indomie da hukumar NAFDAP ta dauka hakan yayi daidai domin dai malam Bahaushe ya ce ruwa baya tsami banza daga ƙarshe nake kira ga ƴan Najeriya musamman matasa da su kiyaye amfani da taliyan Indomie idan kunne ya ji gaggan jiki ya tsira Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Bako Umara Kandilwa jihar Difa Jamhuriyar Niger kace shugaba Muhammad Bazoum dan Allah kai kokari ka tura jirage domin dauko ƴan Niger da ke makale a kasar Sudan zuwa gida Niger domin duk kasashe sun fara dauko al'ummar kasar su Allah ya kawo sauki ga kasar Sudan da sauran kasashen mu baki daya amin Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Salusi Madatai da Magaram kai ko cewa kai gaza shawo kan rikicin mulki da ke gudana a can kasar Sudan da kungiyar tarayyar Afirka wato AU da kuma hukumar majalisar dinkin duniya suka yi hakan abin Allah wadai ne kwarai da gaske domin ni dai ban ga amfanin badu ba buddan babure da fatan Allah ya yayyafa wa wutar rikicin nan da take ƙara ruruwa a Sudan ruwan sanyi ta mutu kurmus ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau sako ne da ya fito daga hannun Sani mai lengelenge Yalwa Yawuri kace muna jajantawa iyalai da ƴan uwan mutane 154 da cutar lassa ta kashe a Najeriya da fatan mahukunta za su tallafa wa iyalan mamutan to ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa
Kuma kafin mu karkashin namu ga Maryam nan da taƙaitaccen labarai. A taƙaicen hukumar kula da shige da fice ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane 334 ne suka rasa matsugunansu a Sudan tun bayan kazaman fadan da ya barke a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu. A wani taron manema labarai a Geneva, hukumar kula da kaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta bayyana hakan. Haka kuma a wurin taron hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da mutane 100,000 sun tsere daga Sudan zuwa ƙasashe makwabta. Jami'an gwamnatin Somalia na tattara bayanai daga 'yan ƙasar game da 'yan Somalia da ke jiran a kwaso su daga Sudan. Jami'an sun fito ne daga hukumomin gwamnati da yawa ciki har da ma'aikatar harkokin wajen Somalia wacce ta jagoranci shirya jigilar 'yan Somalia ta jirgin sama. Kuma saurare da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da tattaya na gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni da kuma engineer mu ne Mr. Mark Charleston ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirin Mala Dari.